Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau daya ga watan Muharram Hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1448 wanda yayi daidai da 16 ga watan June shekara ta 2026 miladiya. Muna cikin karatun litabun Jawabul Fawaid fi tahsilil ilmin nafi. Yau za mu tashi shafi na 139 hifdul lisan min al-falqara wal kadhib.
Bismillahir
rahmanir rahim.
Hifdul lisan min al-falqara wal kadhib.
Wa tuqari hace daga surutan da basu da amfani, yawan surutu da kuma ƙarya.
La budda li talibil ilmi an yahfaza lisanahu.
Ba makawa ga dalibin ilmi ya tsare harshensa.
Min al-falqara
daga surutai da yawa, kada dalibin ilimi a jishi ya cika surutu.
Wal kadhib
da kuma ƙarya.
Wal ghiba
da jiba.
Wal faqr
da alfahari, kada ya zama to dalibi ya riga alfahari, yana nuna wa mutane ni mai ilimi ne, yana nuna wa mutane ni na haddace littafi kaza. An gane? Yana nuna na buwa na ilimi. Wanda idan kana yin wannan alfahari, zaka yi bakin jini wajen sawoyinka. In kana da ilimi, ka bari sa'o'inka su yabe ka. Ba wai kai ka rinka nuna wa mutane ni alhamdulillah na fi kowa haddan alkur'ani, na fi kowa haddace hadisi, duk dalibai na gaba daya, duk dalibai da muka yi karatu a wajen malam, a nuna mun wanda ya fi da ilimi. Kaga kana faɗin wannan, ko da kana da ilimin za su koma suna neman aibinka. Kuma dan adam in ka sa mishi ido, kana so ka gano aibin shi sai ka gano. Da yanzu zan sa ka, ina so in yi project akan ka. In ce project zan yi akan wane ne, in sa shi, in ce ina bin shi kullum ina bin shi da samun ido, to zan rubuta kurakuran shi. An gane? Tunda dai dan adam ne shi, ba wai ma'asumi ba ne shi. To haka babu lokacin ya riga alfahari da abin da Allah ya bashi, ya zama tori tawazu'u a babi na ilimi. An gane ai? To mutum kai ya zama to mai alfahari da takama. An gane, kowa ma ya gano cewa kai din nan mai girman kai ne, kai din nan mai takama ne, kana jiji da kanka. Da yawan dariya a ga ɗalibi kullum, kya ya cika yawan dariya. To wannan yawan dariya yana zubar da mutunci. Da kuma shuru da gwamme, ya zama to kullum cikin shuru. A lokacin da ya kamata ya yi bayani zai yi shuru, a lokacin da ya kamata ya yi shuru zai yi shuru, shi kullum cikin shuru yake. Idan ya zo majalisi ana tattauna masail na addini, shi ba zai ci komai ba. Kuma ko ina ka gan shi baya sa baki a cikin al'amuran jama'a. Idan al'amarin ya yi yawa yakan zama to aibi. Yawan surutu aibi ne, yawan shuru shi ma aibi ne. An fahimci wannan aibi? Kaga mutum ya zauna gefe ya yi shuru, to galiban irin waɗannan masu shuru ɗin, to ana ganin cewa na biyunsu shedan ne. Zai iya yiwuwa tare da shi akwai wani iska wanda yake tattaunawa tare da shi, shi ya sanya baya so ya tattauna tare da mutane. Saboda haka ɗalibin ilimi kada ya zama to mai yawan surutu. Ba wai burgewa bane ba. In ka je majalisi ya zan burge ka kawai ake ji, ka ce kaza ka ce kaza, ka nuna ka fi kowa sani, kafin wani ya yi magana kai ka toba albarkacin bakinka. Kana zuwa za ce yanzu zai kwace, in an fara magana yanzu zai kwace magana kowa, zai nuna ya fi kowa sani, sai ga an zo ana jin haushinka. An gane? Sannan kuma mutumin da ana tattaunawa ana so a ji gudunmawansa, ya ba da gudunmawa dangane da abin da ya shafi ilimi sai ya yi shuru. Kuma kowa ya san cewa yana da karatu. Tunda kana da karatu ana tattauna matsala na karatu, ka ba da gudunmawa da ilimin da Allah ya baka. To sai bawan Allah ya shuru, ba zai ce komai ba. Haka yanda ya zauna haka zai tashi. Wannan kuskure ne.
Na'am. Wa ma ila dhalika min khawarim al-muru'at.
Da abin da ya shafi wannan daga cikin abubuwan da ke zubar da mutunci da kuma tafiyar da ainihin kwarjini irin wannan yana tafiyar da kwarjini shin da yawan surutu da kuma yawan shuru wanne ne ya fi zubar da mutunci yawan surutu idan mutum ya yi shuru zai iya yiwuwa shirin da ya ɗin nan shi ya san halin shi ne an gani an ce idan kai wawa ne kuma ba ka so a gane wawancinka in an zo kawai ana tattaunawa kawai kai shuru aka maka Allah suka ce ka fadda tabbatar ga shi wallahi malamin nan ko in ka taɓo shi ba yana nan yana jin ba san ba abin da ya sani a cikin al'amarin an gane wannan ko to idan mutum ya zama wawa yana ganin in yayi magana zai ji kunya to yin shiru ya fi alkhairi gare shi ko da mutane suna ganin wani baya ba da gudunmawa amma idan mutum yana yawan surutu zai yawaita tuba-tubai an gari duk mai yawan surutu zai yawaita kurakurai zai yawaita ƙarya za a gani za a yi ta kama shi da kurakurai da yawa za a yi ta kama shi da ƙarya da yawa shi yasa duk mutumin da in ba ka da abin da za ka faɗa kawai kai shiru man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut duk wanda ya kasance yana imani da Allah da rana ta ƙarshe ya faɗa alkhairi ko ya shiru an gane in ba ka da abin faɗa ya shiru na'am
na'am wa min zalika ifsad li mashayikhi wal hafi an muru'atihi
yau na yi tambaya na ce da mutumin da yake mai yawan surutu da mai yawan shuru wane ne ya fi alkhairi wane ne ya fi mutunci a wajen mutane mai yawan shuru ko wani yana cewa wajattu sukutan makyaran falazintuhu izalam ya kun ribuhun falaisa bi khasiri ko izalam ya ji ribuhun falaisa bi khasiri wajattu sukutan makyaran falazin tuhu na samu shuru a matsayin kasuwanci sai na rinzimce shi izalam ya kun ribuhun falastu bi khasiri in ban samu riba ba to ban zama to mai yin hasara ba in dai ka yi shuru a cikin al'amari in baka samu riba ba baka zama to mai yin hasara ba amma mai yawaita surutu zai faɗi wasu abubuwa da yawa wanda za a kama shi da kurakurai a kama shi da ainihin ƙarya mutunci shi ya zube an gane na'am daga cikin wannan akwai iskatul mashayikh kayar da darajar manyan malamai an gane kaga ainihin ɗalibai wannan an fi samun shi a cikin ɗaliban bid'a ɗaliban bid'a su ringa zagin malaman sunna za ka ɗalibai sufaye in an kira wani babban malami ibnu taymiya ko an kira ibnu qayyim sai kaga sun zage shi sun faɗi magana na batanci gare shi an gari wani lokaci ma su jingina mai ƙarya akan abin da bai aikata ba su ce ya aikata suna ba tangar wannan haka kwanan nan akwai wani a cikin social media daga wani ɗalibi ina ganin daga Kano yake ina ganin kamar an yi maganar Dr. Yusuf Al-Ardawi an tattauna ana magana akan irin kurakuran Dr. Yusuf Al-Ardawi cewa ba malamin salafiya ba ne shi za ka yi mamaki ka ga ainihin masu da'awansu ahlus sunna ne sai kuma ka ga suna ɗaukaka Dr. Yusuf Al-Ardawi sannan suna ƙoƙari su kushe malaman salafiya ka ga mutum yana ƙoƙari ya kushe Sheikh Muqbil bin Hadi ko Sheikh Rabi'u bin Hadi ko yana so ya kushe Sheikh Fawzan ko ya kushe Nasiruddin Albani amma daga an ambaci Yusuf Al-Ardawi za ka ga yana farin ciki kuma ka ga yana faɗi maganganu na alkhairi a gare shi har ma lokacin da Dr. Yusuf Al-Ardawi ya rasu an samu wasu masu da'awan sunna masu da'awan salafiya musamman suka ware muhadara na musamman domin Yusuf Al-Ardawi aka zaɓi malaman da suka bada tarihinsa da gudunmawa wanda ya ba musulunci amma lokacin da aka samu malaman salafiya sun rasu wa'annan malaman da suke yaban Yusuf Al-Ardawi ba su fito sun yi wani bayani dangane da darajar wa'annan malamai da gudunmawa wanda suka ba musulunci ba to wannan bawan Allah da ya ji haka sun ce shi billahi lazi shi a nashi ra'ayin ya fi mutunta Dr. Yusuf Al-Qardawi akan malaman mamlaka gaba daya, su Ibn Baz, su Ibn Usaymin, su wane ne ya ce kai hadda Nasiruddin Albani. Na ba san gari kuma wannan fa mai maganan dalibi ne na wasu malamai wanda suke da a wasu ahlus sunna ne su. Kaga ya kamata malaman nan suna cin wannan magana gare shi, su yi sauri su kwabe shi, su kira shi su ce kai ɗalibinmu ne, a ina ka samu wannan karatu? To tunda kaga ya faɗa, sun yi shiru kuma ya faɗa a social media, duniya ta gani, ya nuna menene? Ya nuna su ma sun goyi bayan wannan al'amari. Kuma za a ga wani lokaci muhazara ne za a shirya a gaban malamin da ke da awashi ahlus sunna ne, za a saki layi a yi ta zagin malaman salafiya a gaban shugaban shuru. Su kaga wannan shirin ya nuna shi ma ra'ayin shi ɗaya da wancan, dama shi yana jin tsoro ne, wannan yana da jara'a ne, shi yasa ya iya fitowa ya faɗa. Kun gane? Al-muhim wato mutanen inda aka fi tunanin samun zagin malaman sunna, an fi tunanin samun zagin malaman sunna a wajen 'yan bid'a. In ka duba su wane ne suka fara zagin malaman sunna a duniya? 'Yan shi'a. Su wane ne malaman sunna? Sahabban manzon Allah. Ko? 'Yan shi'a su suka fara buɗe kofa na cin mutunci masu mutunci. Sun kafirta sahabbai, sun fasikantar da su, sannan kuma sun kira su 'yan fashi, sun kira su azzalumai, sun kira su da miyagun sunaye. Sun ce bayan annabi ya rasu sun yi ridda. Sai dai mutane kawai guda tara su ne kadai ba su yi ridda ba. To yanzu mutanen da suka buɗe baki suka soki mutane, suka soki mutane masu alkhairi irin wannan, wanda a duniya ba a taɓa samun masu alkhairi irin nasu ba. Inna Allaha nazara fi qulubil ibad fa wajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam khayra qulubil ibad fastafahum li risalati thumma nazara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fa wajada quluba ashabi khayra qulubil ibad faj'alahum wuzara nabiyhi yuqatiluna ala dinihi. Allah ya duba zukatan bayi, yayi tankade da rairaya, sai ya duba zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, shine fiyayyen zukata. Sai Allah ya zaɓi manzon Allah zuwa ga manzancinsa, sannan ya ƙara dubawa ga zukatan bayi na duniya gaba ɗaya bayan zuciyar Muhammad sallallahu, sai ya samu zuciyar sahabbansa ko zukatan sahabbansa, su ne fiyayyen zukata. Sai ya sanya suka zamanto mataimakan annabinsa. Inda akwai mutanen da suka fi sahabbai daraja, da annabi da Allah ya cire ma annabi su ya kawo su, sai suka zamanto masu taimako ga annabi, kuma suna ba da kariya, suna yaƙi wajen taimako addini. An gane? To kaga a duniya ba a taɓa samun masu daraja kamar sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam ba. To amma waɗannan bayan Allah, bayan manzon Allah ya rasu, sai 'yan shi'a suka ce dawa aka haɗa su ba da sahabban annabi ba. Sun kafurta su, sun fasikantar da su, sun yi kaza, sun yi kaza. To idan ya zamanto al'umma sun sanya manyan malamai a gaba, suna suka, suna kafurtawa, suna fasikantarwa, menene burinsu? Ko ku ɗauka zagin ne kaɗai burinsu? Menene burinsu? Yau burin addininsu, burinsu shi ne sahabban manzon Allah, su ne masu ruwaya na addini. In ana so a yi tambaya game da manzon Allah, waye za a tambaya? Sahabbai. To idan an bata sahabbai an yi rugurugu da su, kaga anan tarihi ya lalace. In ana so a san wani abu dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, to za a ce to dama sahabbai ne kuma sun yi ridda. Sai ya zamanto musulunci ba shi da tarihi, sannan manzon Allah ba shi da tarihi. Yanzu ba za mu iya gane abin da ya inganta daga manzon Allah ba, tunda ɗaliban da suka yi karatu a gaban shi kafirai ne, fasikai ne, azzalumai ne, 'yan fashi ne su. An gane wannan ko? To kaga wannan shine zagin manyan malamai ya fara tun zamanin sahabbai, aka samu 'yan shi'a suka yi. Daga 'yan shi'a saiwa sai khawarij, al'amilu ala ghairi ilmin kasaliki ala ghairi sabil, al'amilu ala ghairi ilmin ma yufsidu akthar min ma yuslih. mai aiki ba tare da ilimi ba, kaman mai shiga hanya ne, kaman ka saliki ala ghairi sabil, kaman mai tafiya ne ba akan hanya ba. Ya kamata a ce ya bi gabas sai zo yamma, kaga zai dade yana tafiya, kuma tafiyan nan ba nasara, ba zai cimma inda yake so ya cimma ba. Al'amilu ala ghairi ilmin ma yufsidu aktharu mimma yuslih, mai aiki babu ilimi abinda yake lalatawa yafi yawa fiye da abinda yake gyarawa. Fatulul ilma talaban la yadurru bil ibada, wa talabul ibada talaban la yadurru bil ilm. Sai ke cewa Al-Hasan al-Basri ke cewa ku nemi ilimi irin neman da baya cutar da ibada, kada ka zama to dan ilimi kawai, kullun kawai ilimi ilimi ba bautan Allah, a'a ya zama ka hada ilimi tare da bauta. Wadulul ibada talaban la yadurru bil ilm, sannan ku nemi ibada irin neman da baya cutar da ilimi, ku hada ta. Fa inna qauman talabul ibada wa tarakul ilm, ha lalle wasu mutane sun nemi bautan Allah, suna ta bautan Allah, su je masallaci, ayi karatun Qur'ani, ayi kuka, ayi azumin nafila, ayi kaza ayi kaza, hatta kharaju bi asiyatihim ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, har ya zama to karshe sun fitar da takubba, sun yaki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun yaki al'umma annabi. Sai suka zo suka dauka mutanen da suka fi kowa daraja, suka ce jininsu ya halarta, kafirai ne su. Mutanen da suka ce Aliyu bin Abi Talib kafiri ne, kuma jininsu ya halarta, kuma suka kashe shi. Kaba wannan shi ne sakamakon zagin malami. In dai za a zagi malami, to ana so ne a zubar da mutuncinsa, ana so ne a daina saurarensa. Idan aka zubar da mutuncin malami, aka daina saurarensa, to zai zama tofata wanshi ba shi da amfani. Kuma yanzu wannan, to wannan shi ne aikin da ‘yan Shi’a suka yi. Sannan kuma wannan aiki shi ne aikin da mafi yawan malaman bid'a suke aikatawa wajen ƙoƙarin soke manyan malamai. In ka ji Muhammad bin Abdul Wahab, billahi allazi da ba dan taimakon Allah ba, babu ta yanda za a yi maka awon shi ma a saurara. Saboda ina ganin da Shi’a da sufaye da sauran ‘yan bid'a sun tarar mu wannan bawan Allah da propaganda da ƙarya da ɓatanci, har sai da ya zamanto an daina sauraren shi. Suna ba san gane kai, in kana bin mazhaban Hanbaliya ma za ce mazhaban Muhammad bin Abdul Wahhab, to mazhaban Hanbaliya ita ma an ja mata, saboda Muhammad bin Abdul Wahhab dan Hanbaliya ne shi. Sai da ya kasance ita mazhaban ba ta da yawa a duniya, saboda ɓatanci da aka yi gawa ga Muhammad bin Abdul Wahhab, mazhaban Hanbaliya ba ta da yawa. Ina ne yake samun mazhaban Hanbaliya? A Saudiya ne kawai, sai wasu ɗan wurare a Kuwait ‘yan kaɗan-kaɗan, amma sauran mazahib suna da mabiya. An fahimci wannan? To kaga irin wannan ba komai ke kawo wannan ba. Zagi, in ka ji ana zagin malami ana ɓata shi, to ana so ne a hankali a cire kwarjininsa, a cire mutuncinsa, a hana mutane sauraren shi. Ina fatan gane wannan. Kuma galiban da za a faɗi gaskiya ma da alhamdulillah, to ba gaskiyar za a faɗa ba. Yanzu ‘yan Shi’a gaskiya suka faɗa game da sahabbai, amma kuma da sunan addini suka ɓata sahabban manzon Allah. In ka ga wani malami na rantse ma da Allah, in an ce ma ba ɗan aljanna ba ne ma, sai ka ɗan yi shakka. Ta ainihin Abubakar Jibrin, limamin farfaru, sun je ainihin Iran tare da Sheikh Abubakar Tirita. Da suka je lokacin Iran tana so ta yi amfani da su su yaɗa aƙidanta, su kuma ba su gama riskan aƙidan Shi’a ba, sun ɗauka aƙidan Ayatollah Khomeini aƙida ne mai sauƙi, ba irin Shi’a ba ne na da. Suna zuwa masallaci, suna zuwa garin lokacin sallar Juma’a a can Tahran, can Tehran, suna zuwa garin. Sai ga liman yana kutu ba kansa, sai wani ya ce kaga bawan Allah mai imani. In ji Malam Baka Jibrin cewa wallahi wannan da ganin shi mai imani ne, kalli irin jemin shi, kalli irin kaza, kalli fuskan shi. An gane wannan bawan Allah ya ba Malam Baka Jibrin sha'awa. Shi ne kuma liman, chief imam, yana fara zuwa ya fara huduba, kawai sai fashi da kuka, lamma mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam irtar da jami'u sahaba illa nafarun qalilun ko illa nafaran qalilun mimma yu'addu bil aswabi wa qila salasa وقيل أربعة وغاية الأمر إنهم تسعة يتي أشياء ليس كي تكيش كام الرواس يتي مالك هذا أبن دولنا أبن دولنا نشاو رأيتي يبدا سبحان الله يتي بالله الذي ونن جيمو جيمو بسرعك والله جيمو يتي ينزي أزابي بي سوري مكتا بي سوري أبوك تبرين هنا كام هن مالا أبوك تريسل سو مكتا kuma ga masallar shi daharan gaba ɗaya can kanta din an cika sai ina ne suna gaba gaba za su je fita sai jan shi yake sai jan shi yake har mutane suka gane cewa hankalin shi ya tashi kace da wannan dan kunni ne hankalin shi ya tashi ina ganin da kyar suka samu suka fito kuma daga fitowar ina ganin shi yake kawai zai bar garin bai san Allah ya saukar da musiba ya shafi shi ko ya shafi kaza kina ganin da ɗan ɗan shi a suka yarda suka ba su dama su ba garin an gani daga dawowar su ne suka zo suka fara gaya wa mutane ga fa abin da suka gani a Iran kuma jama'a ku yi hankali da ɗan shi a na Iran kun fahimta na kawo wannan dai don mu san wato irin usulubi galiban wani sai ce ɗan shi a ai ba sa zagin sahabbai ai na je garin shi'a wallahi na je mutanen kirki ne sun kyautata mun sun mun kaza mutane ne masu karamci wa'annan yan shi'a ba irin wa'ancan yan shi'an bane an gane to shi ne aka ce daga cikin wannan akwai iqtadul mashayikh kayar da ainihin manyan malamai da kuma wal haddi amru wa muru'atuhum da zubar da mutuncin su kaga ba wai yan shi'a kadai ba kuma yan bid'a kadai ba a wannan zamanin akan samu wasu masu da'awan sunna ma kaga suna kokarin bata wasu malaman sunna dalibai ne ko gama gari sai kaga an ba su aiki shi ne kokarin yaya za a yi malam wani a ga an zubar da mutuncin sa a shirya wannan ƙarya a shirya wannan propaganda a shirya wannan kaza to irin wannan zubar da darajar malamai in kana ganin ka zubar da darajar malamin wani malamin da ba naka ba ka ji daɗi to wutar malamin ka shi ma sai an mai haka an gane kai yanzu baka jin kunya kana da awan sunna saboda wannan malami baya karantar da kai ko ya karantar da kai ka rabu da shi ka zo kana zubar da mutuncinsa don ka zubar da mutuncin kai a ganinka ka zubar da mutuncin menene sunna duk mutumin da yake zubar da mutuncin malami to kaman yana so ne ya zubar da mutuncin sunna kaman yanda Ibn Usaymin ya faɗa a cikin kitabul ilm an gano wannan ko idan ya zamanto malami da malami wani abu ya haɗa su to kai ɗalibi ba abin da ya shafe ka kamar yadda Bahaushe ke cewa karo da karo sai ragu dan akuya bai saba ba idan dan akuya ya shiga ba shi da kaho an gane zai zo ya shiga faɗan da ba nashi ba kuma sannan za a yi amfani da shi abin da bai sani ba zai zo ya shiga ya yi ta propaganda yana ƙarya akan abin da ba shi da masaniya a kan shi kuma in tona ku to saboda haka baya halatta ɗalibi na sunna ko kuma gama gari na sunna ya shiga cikin harkan zagin malamai ko cikin harkan yin propaganda a cikin abin da bai sani ba na batanci ga malamai duk malaman sunna inda suke malaman ka ne duk inda malaman sunna yake ka mutunta shi ko da baka taba karatu wajen shi ba wannan shi yake nuna kai dan salafiya ne amma malamin da kake so shi kake yabo malamin da kai baka so saboda bai maka ba ka ringa sukan shi sunan ka dan hizbiya kai baba salafi bane wallahi ina fatan gane wannan to wannan shine
وهذا الإمام الآجري رحمه الله. سوكا
الإمام الآجري الله يبارك رحمه هنا شيوا.
يبين لنا أشياء من آداب الطلب.
ينا بين أمن وص أبو هو لكن تكن لا دب على نيم علمي. كي الله ألا يبارك البركة.
إذا تكلم الطالب تكلم بعلم.
إذا الطالب زي ما جانا to ya kamata dalibi ya ringa magana da ilimi
idan ra'a da kalama tawaban
yawa yayi magana da ilimi in ya ga magana daidai ne
wa idan sakata bi ilmi
idan yayi shiru yayi shiru da ilimi
idan kana sukutu tawaban
idan shiru ya kasance daidai ne
qalil al-khawd fi ma la ya'nihi
dalibi ya zambe mai karancin kutsawa cikin abin da bai shafe shi ba in abu bai shafe ka ba kai shiru idan malamai guda biyu na tsabarai guda biyu wani abu ya hada su kai dalibi mai naka kai shiru dalibi mai naka ka ba malamai hakuri dan Allah malamai ku daina fada dan Allah ku taimaka ku karantar da mu, mu gurin mu muna so mu samu karatu ne a wajen ku. Idan kuna fada ba za mu samu wannan albarka na ilimi ba misali. To kaga wayannan sune dalibai na kirki, amma daliban da ke kara ingiza fitina suna kara kawo rabuwa cikin ahlus sunna, wayannan sune dalibai na banza. Alaman gane dalibi na banza shine dalibin da ke shiga cikin fitina. An ce min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, daga cikin kyawun musulunci mutum shine barin shiga abin da babu ruwan shi. Ya zama to karfinka wajen yaya za a yi arusa kafirai, karfinka yaya za a yi arusa malaman bid'a. In dai kokarin ka rusa kafirai, rusa malaman bid'a ka kyauta Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kufar ruhamau bainahum, Annabi Muhammad dai manzon Allah ne, wa'annan da suke tare da shi suna tsanantawa kafirai, suna tausayawa tsakaninsu, suna tsanantawa kafirai su tausaya tsakaninsu, suna tsanantawa ɗan bid'a su tausayawa ahlus sunna. An gane? To sai zaman to yanzu wani lokaci ma ɗan bid'a ya fi samun sauki a wajen wani mai da'awar sunna fiye da ahlus sunna. An gane? Wani lokaci ma sai ga wani ɗalibi ya ɗauki magana, ya zo yana gaya wa ɗan bid'a, yana sukan wani malamin sunna a gaban wasu ɗan bid'a ɗin ma. Ina fata gane wannan, ko a gaban wasu ƴan hizbiya. To shine yake maganar, in zai yi shiru da ilimi, idan ya ga cewa shirin shi ne daidai, kuma ya zama mai ƙarancin kutsawa cikin abin da bai shafe shi ba. Na'am.
Ya khafu min lisanihi ashadda mimma ya khafu min aduwwi.
Ya zama to yana tsoro daga harshensa fiye da yadda yake tsoro ga maƙiyinsa. Harshenka ya fi maƙiyinka hadari. An gane? Ka ji tsoro. An gane? Ka ji tsoron harshenka fiye da yadda kake jin tsoron maƙiyinka. Domin harshenka zai iya kai ka ya baro. Eh? An ce menene? Akwai wani karin magana da suke yi cewa baki shi kan yanka wuya. Tunda kaga baki ɗan ƙarami har ya kai ga yanka wuya, kaga ai bakin nan ashe bala'i ne shi. To ya kamata mutum ya yi ƙoƙari ya tsare harshensa. An gane? Ya faɗa alkhairi ko ya shiru. Duk abin da ya shafi malamin sunna, kada mutum ya kutsa cikin malamin sunna yana ƙoƙarin ya zuban mai da mutunci. Ko ya yi ƙoƙarin ya shiga cikin abin da ma bai ma sani ba. Kawai wani labari ɓangare ɗaya ya ji, labari fa ya ji ɓangare ɗaya bai ji ɗaya ɓangaren ba sai yanke hukunci. Ya je yana ta yaɗa farfaganda. To wannan farfaganda ba zai amfane ka ba. Bil hasali ma zai cutar da da'awa salafiyya ne.
Na habitu lisanahu li aduwwi.
Ya tsare harshensa ga maƙiyinsa.
Ya amana min sharrihi wa su'i aqibatihi.
Domin ya samu aminci daga sharrinsa da mummunan ƙarshensa, mummunan aƙibansa.
Alhamdulillah. Ashar masail al-jahiliyya.
Na'am.
اتخاذهم لوسائل الشرك.
نعم المسألة اتخاذهم لوسائل الشرك.
نعم
ركن سو غاين جن علي ده شركه.
المسألة الثانية 80
مسألة ن 82 daga cikin ainihin mas'aloli na jahiliya.
اتخاذ الخروج على القبور.
رجي فتلو akan kaburbura. Kazo kaga kaburbura an cika shi da fitillu. A ce wai abin da yasa aka saka sa fitillu saboda kaburbura suna yin duhu, sannan ana samun barayi masu zuwa suna haƙe ainihin kabari su kwashi likabari, ko suna haƙe kabari su ringa yankan wani abu daga jikin shi mamaci. Saboda haka sai a sa fitillu, a sa glob a wajen, har ma ka ga wani mai kuɗi ya sanya kuɗinsa wato ya sanya kudinsa, ya mai da kudinsa ya zama hudufi. Kawai ko da bayan ya mutu ne ya bude account, kawai a ringa ciran wannan kudi, kawai ana siyan wayannan globe din sun mutu. To wannan matsala yana daga cikin matsaloli, daga cikin matsaloli na jahiliya.
Ash-sharhu
sharhi
ittikhadu suji ala al-qubur
rija ainikin fitillu ga kaburbura.
An yuj'ala fiha anwaru min al-maqabih
shine a sanya a cikin ta wato anwaru hasake, a sanya hasake haske kala-kala na ainihin fitillu ko kuma duk dai abin haske, duk dai kamar ko glob akan siffa na ainihin kanadiyu na ainihin chandir chandir saboda ziyara asasu akan siffa na kanadiyu saboda kawai a ringa zuwa ziyara ko da dare ne ake so a ziyarci kaburbura za a ga wajen yana hasse kaman kamar rana
wala yajuzu hada
yin wannan bai halarta ba
li'annahu min asbabi shirki
domin yana daga cikin sababba na shirka
wa idha ihtaja an-nasu ila an-nuri
idan mutane suna buƙatar haske
in ajli dafni mayyit
saboda abin da mamaci idan wani ya rasu ana buƙatar haske dan abin ne shi
fa innahum ya'tuna ma'ahu bi-firaj
lalle za su zo tare da shi da fitilla
aw fahu
za su zo da wannan mamaci su zo da fitilla ko su zo da duk dai abin haske
bi qadri al-haja
gurgurdan buƙata za a zo da shi
amma innahu yuj'alu fil maqbarati a'mida
amma a ce sun sanya wasu fila-fila wasu ginshiƙai-ginshiƙai
harubain sabita
a sanya wasu glob-glob tabbatattu
li'ajli inaratiha
saboda haskaka kabari
fa hadha manhiyun anhu
wannan an yi hani daga gare shi
na'am
an gane sanya wannan glob din kofa ne aka bude na ainihin shirka a hankali yana haka nan gaba zaka ga an fada tsundum cikin shirka
qala sallallahu alaihi wa sallam
manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam yace
la'ana Allahu za'irat al-qubur
Allah ya tsine wa mata masu ziyartar kaburbura
wal mutaqidin 'alayha al-masajid wa al-surat
da wa'inda suka riki masallatai a gare ta da fitillu wato sun maida ainihin kaburbura ya zama to masallatai in ma ya zama to sun gina masallaci a kaburbura kamar yanda shi'a suke yi sun wasu daga cikin manya-manyan imaman su suka rasu sai su gina masallaci akan wannan kabarin su zo suna yin sallah dan neman albarkan wayannan imaman haka nan sufaye ma suna yin haka sufaye suka gina ainihin masallatai akan ainihin kaburbura na waliyansu an gane to duk irin wayannan gaba daya manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yayi tsinuwa akan su ko kuma ba a gina masallaci ba amma dai an yi menene wato ana yin sallah a kaburbura su aka makabarta ba wajen sallah bane baya halarta ko da ba a gina masallaci ba idan lokacin sallah ya yi haramun ne a ce a yi sallah a makabarta in an yi sallah a makabarta to hakika an sanya wannan makabarta ya zamanto wajen sujada an gani? Mai son ƙarin bayani ya duba littafin tahzirus sajid min ittikazi al-qubur masjidan na al-allama Nasiruddin al-Albani a cikin wannan hadisi manzo Allah ya tsine wa mata masu ziyartar kaburbura kenan za mu iya cewa haramun ne ga mata su ziyarci kaburbura idan mun ga wata mace mu ce ke kuwa kin san annabi ya tsine miki kuwa ko ya halatta mata su ziyarci kaburbura amma akwai sharuɗa ya halatta mata su ziyarci kaburbura amma da sharuɗa duk da mafi yawan malaman Saudiya suna da fahimtar haramun ne kai tsaye mace ta ziyarci kaburbura shi yasa idan sun kawo wannan hadisin ba sa kawo sauran hadisan da za a yi jam'i da wayannan hadisan akwai hadisin matan nan hadisin da ya zo cikin Bukhari da Muslim matan nan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ganta tana kuka a masallaci tana kuka a makabarta tana burgima da manzo Allah ya ganta sai ya ce mata ya hazihi ittaqillaha wasbiri ya ce wacce ki ji tsoron Allah ki yi hakuri ki daina kuka dan wani naki ya mutu kina ihu kina bankaura shine sai wannan baiwa Allah ta warware ta kalli annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce masa ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati ta ce ka shaidin ka gare ni ka mayar da hankalinka ka kyale ni ba ruwanka domin kai din nan ba a musibantar da kai da musiban da ya same ni ba da ka san musiban da ya same ni da kai ma ka yi birgima in ji ta fa innaka lam tusab bi musibati aka ce wannan baiwa Allah ta yi ta birgima da annabi ya ga tana wannan ta ce ya mayar da hankalin shi sai annabi ya kyale ta sai ya yi tafiyansa tunda ya riga ya isa masa da sako ita ko baiwa Allah sai ihu take ta yi to daga nan aka ce walam ta'rifu bata san ko waye shi ba ita dai ta ga wani mutum ya zo ya mata nasiha shikenan bata san ko shi waye bane sai sai aka ce mata kin san ko waye wannan tace a'a wannan mutumin da kika ce masa ilaika anni manzon Allah ne fa sallallahu alaihi wasallam shine fa hankalinta ya tashi manzon Allah ne ai ban sani ba sai yanzu dan Allah ya za a yi insamation ba shi hakuri sai aka ce mata ki je gidan shi sai ta kama hanya ta je gidan shi da ta je gidan sai ta ga kawai kofa a bude ba wani mai gadi kawai ta shige kai tsaye tana shigewa sai ta ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce ya rasulullahi kai hakuri da abin da nama ban san kai bane kenan inda wani ne kenan ya halarta kamar kai hakuri ban san kai bane sai annabi ya ce mata ayya inna masabar inda sadamatul ula ai hakuri ana yin shi ne a wajen bugun musiba na farko yanzu ke din nan baki hakuri ba kin yi kuka hawayen ki ya kare kin yi kuka kin gaci shine yanzu kika taso zaki bani hakuri yanzu ke din nan yanzu kina da zunubi saboda wannan kukan da kika yi hakuri ana yin shi ne wajen bugun musiba na farko da a ce lokacin da musiba ya buge ki nan kin yi hakuri da shi kenan kin samu lada amma kin yi kuka sai da kukan ki ya kare kin gajiya sa'annan kika tashi a wajen akwai matsala to manzo Allah dai ya fi mata to anan wajen kaga wajen dilala anan wajen manzo Allah ya mata inkarin mi ya mata inkarin daga murya kallon kuka a kabari amma bai yi inkarin ziyaran ta ga ainihin makabarta ba da sai ya ce mata yake baiwa Allah mata ba ka zuwa makabarta sai bai ce haka ba kaga wannan ya nuna halaccin mata su je ainihin makabarta sannan na biyu manzo sallallahu alaihi wasallam wani dare yana kwance tare da Aisha radiyallahu anha sai Aisha sai ta ga manzon Allah yana silalewa a hankali sai da ta ga ya ina silalewa sai ita ka san mata da kishi ta yi tsammani yana silalewa ne zai je wajen sauran matansa sai ita mata zama ido yana fita waje sai ita mata taso daga kan gado da ta bari annabi ya dan yi nisa sai tana dan bin shi da gudu-gudu in annabi ya ga kamar ana motsi ana gudu sai ya dan tsaya ya dan waiga sai ta dan boye an gane in annabi ya ga bai ga kowa ba sai ya ci gaba da tafiya sai kuma annabi ya kara jin kamar ana gudu-gudu haka sai annabi ya kara tsayawa ya waiga sai ya ji shiru haka tai ta bin shi har ya shiga makabartar baqi'a da ya shiga wannan makabarta shine a nan wajen yayi addu'o'in da zai yayi sallama yayi addu'a yayi dai abubuwan da ake yi ga ainihin wato mamata bayan ya gama abin da zai gama ga ainihin mamata sai ya juya tana kallon shi da ta ga ya juya sai ta falle a guje kai gudu manzo Allah bai ganta ba sai da aka zo gida sai manzo Allah ya ga tana ta nishi yace yake Aisha menene abin da ya faru shine ta bashi labarin abin da ya faru ina fatan gane wajen dilala dai a nan wajen shine ta bi annabi har zuwa makabarta annabi bai ce daga yau kake kuskura ki ƙara bina makabarta ba mata ba sa ziyarta makabarta ina fatan gane idan muna son ƙarin bayani na nuna na gane cewa akwai hadisai da dama cewa mata suna zuwa makabarta mu duba cikin littafin Ahkamul Jana'iz na Al-Allama Nasiruddin Albani ya kawo hadisai kuma ingantattu kan wa'annan masail din an gane wannan ko mata to ya zamu yi jami'i tsakanin shi da wannan hadisin wannan hadisin da yake ne wa mata masu ziyartar makabarta su ne matan da ke zuwa suna ihu suna kallon kuka suna bankaura suna mummutumin lalaci sannan kuma masu haduwa maza da mata su yi cinkoso in an samu ikhtilat maza da mata to haramun ne mata su je irin wannan wajen wurin da ake cuɗanya maza da mata wurin da idan mata sun je ba sa iya yin haƙuri mata masu raki wanda in suka je za su yi ta birgima suna ihu a kabari ko su aikata wani abin da bai dace ba to irin waɗannan su ne aka tsine musu shi yasa wannan hadisin da ya zo da wannan isnadi wasu malamai sun ce bai inganta ba wanda ya inganta masu yawan ziyara Allah ya tsine wa mata masu yawan ziyara kaburbura wanda yawan ziyara ma har ya kauce hanya amma dai ziyara lokaci bayan lokaci kuma an kiyaye ka'idoji na shari'a babu laifi insha Allah.
Na'am. Wal hadithu fi sunan.
Hadithin nan yana cikin sunan Tirmidhi, sunan Abi Dawud, sunan al-Baihaqi, sunan kaza.
Na'am. Wa la'anu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam li za'irat al-qubur yadullu ala anna al-mar'ata mamnu'a.
Ya wasiina tsinuwan manzo sallallahu alayhi wa sallam ga mata masu ziyartar kaburbura yana nuni akan cewa lalle mace an hana ta abar hanawa ce
ziyaratul maqabir
daga ziyartar makabarta.
Na'am.
Kaburbura.
Wa innama ziyaratul qubur khassatan lil rijal.
Kawai ziyarar kaburbura ya ke banta ne ga maza. Haka wannan shine fahimtar Sheikh Salih Al-Fawzan. Da kuma da yawa daga cikin malaman Saudiya.
Wallahu yufidu anna ziyaratul mar'ati lil qubur kabira min kabar.
Wannan din wanda aka yi yana fa'idantar da mu lalle ziyartar mace ga kaburbura kaba'ira ne daga cikin kaba'irorin zunubi. Manya-manyan zunubai ne. A ce mace tana ziyartar kaburbura an gane? Amma dai bayanin da muka yi din nan ya riga ya warware al'amura. In ta je tana ta wannan ihu sai cuɗanyar maza da mata ta aikata abubuwan da shari'a ta hana shine tsinuwa ya hau kanta. Dama daga cikin alaman gane cewa abu kaba'ir ne akwai tsinuwa, akwai wa'id, ko? Akwai kuma cewa Allah ya haramta. Duk dai gashi nan dai Allahu a'lam. طاول سالك شرح النظم أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك للشيخ محمد البشار. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
باب شرائط الصلاة.
باب شرائط الصلاة.
شرائط الوجوب للصلاة.
فخمسة قبل الدخول تأتي.
نعم.
شرطا وجبتي. جسلا.
نعم.
بيرنيسو.
نعم.
قبل الدخول. Kafin shiga cikin sallah ta'ati qabla dukhul.
Na'am.
Ta'ati qabla dukhul. Wa'annan sharuda suna zuwa ne kafin a shiga cikin sallah. Wato ma'ana kafin ma ka je kai sallah dole sai ka cika wasu sharuda. To wa'annan sharuda su ake kira shara'ibul wujub. In baka cika su ba baya ma halatta ka dumfari yin sallah.
Suna waje.
Eh suna waje.
عقل واسلام بلوغ الدعوه
ثم اسلام مع دخول الوقت.
نعم.
akwai hankali idan mutum mahaukaci ne sallah bai wajaba kan shi ba. Me ma'anar sallah bai wajaba kan shi ba? Wato ma'ana ko da bai yi sallah ba ba a cewa sai ya rama. Idan nan gaba ya dawo cikin hayyacinsa shi mahaukaci ba a cewa kayi haukan shekara 10 tunda ka warke yanzu sai ka rama. Ko kayi hauka shekara 20 tunda ka warke sai ka rama. A ba zai rama ba shine ma'anan bai wajaba kan shi ba. Eh
wa islamu
da musulunci kafiri wanda ya dade yana kafirci ya shekara 50 cikin kafirci to anan wajen idan ya musulunta ba za a ce mai sallolin nan shekara 50 da bai yi ba sai ya rama. A lokacin da yake cikin kafirci sallah bai wajaba kan shi ba. Bi ma'ana ma'ana sallah bai wajaba ba. Ana nufin ba za a rama ba shine ma'anan bai wajaba ba. Amma in ka duba wani bangaren sallah ya wajaba shi kafiri sallah ya wajaba akan shi saboda duk wannan sallolin da bai yi ba gobe kiyama in ya mutu bai musulunta ba sai an tambaye shi kansu. Kun gane wannan ko? Kafiri yanzu ya shekara kaza cikin kafirci baya sallah ko ya shekara kaza bai bada zakka ba kuma yana da kuɗi ya ki zuwa aikin haji duk wa'annan gaba daya sai ya mutu akan wannan hali ba za a tambaye shi ba. Amma in ya musulunta an yafe masa.
Na'am.
Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa. Ka gaya makafirai in sun hanu an gafarta musu abin da ya wuce. An gane wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna salata illa wa hum. To ka gani babu abin da ya hana a karɓi ainihin ibadansu illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi sai dan sun kafirce ma Allah da kuma manzansa ko sun yi ba za a amsa ba. To amma kuma in suka mutu ba su yi ba fa Allah zai kyale su? Allah zai tunatar da su kalmar shahada da kuma ibada. Za a ce ma kafiri shin ka yi kalmar shahada ya ce a sallah fa a'a azumi a'a zakka a'a biyayya ga iyaye a'a duk sai an tambaye shi. Al-kufar mukhadabun bi usul shari'a wa furu'iha.
Na'am.
Al-kufaru mukhadabuna bi usul shari'a wa furu'iha. Kafirai ana tambayan su usul na shari'a da furu'unta. Anil mujrimin ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nudhimul miskin wa kunna naqudu ma'al kha'idin wa kunna nukazzibu bi yawmid din hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in. Dangane da mujrimin masu laifi, za a tambaye su gobe kiyama, ma salaka kun fi sadar. Nan mujrimin ana nufin masu jurmun akbar, kafirai. Menene abin da ya shigar da ku cikin wutan sadar? Qalu lam nakum minal musallin, kace ba mu daga cikin masu sallah, ba ma sallah. Wa lam nakum nud'imul miskin, kuma ba mu kasance muna ciyar da miskini ba. Wa kunna naqudu ma'al kha'idin, kuma mun kasance muna kutsawa cikin barna tare da masu kutsawa. In za a yi barna da mu ake yi, sai ce kuma wa kunna nukazzibu bi yawmid din, kaga wata aqida. Wa kunna nukazzibu bi yawmid din, mun kasance muna karyata tashin kiyama. Hatta atana al-yaqin, har mutuwa ta zo mana. Saboda haka fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, cetan masu ceto ba za su amfane su ba. Akwai cetan, akwai masu ceton, amma ba za su amfane su ba saboda mai sun kafirta. Kun fahimta? To kaga wannan yana nuna mana ashe gobe kiyama za a tambayi kafirai akan tauhidi, za a tambayi kafirai akan sauran al'amura na addini kamar sallah da azumi da zakka da aikin hajji. Amma abinda ake nufi da wannan cewa sallah bai wajaba akan shi ba idan ya musulunta, ba a cewa ya rama, an gane, kuma an yafe masa abinda ya gabata. Na'am,
na'am. Bulugu da'awa,
sannan isa kiran annabi.
Na'am.
Zai iya yiwuwa wasu mutane ba su ma san annabi ya bayyana ba sallallahu alaihi wasallam, an gane, suna cikin wani irin kungurmin daji wanda ba su ma san annabi Isa ya bayyana ba, balantana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Su suna nan suna rayuwa irin na dabbobi. To irin wayannan suna daga cikin ashabul fatara wanda ba za a yi musu azaba ba dole ne sai in sako ya kai gare su. An gane ku? To irin wayannan sako bai kai gare su ba. Nasiruddin Albani rahimahullah ya yi magana cewa irin wannan, irin wayannan mutane akwai su a cikin wasu ƙauyuka can cikin kungurmin daji a ƙasar China. Ya yi magana cewa akwai garuruwa wanda wannan wajen an ce akwai halittu mutane ne, amma suna can ba su ma san da wani addini ba, rayuwarsu kawai suke yi. Kaga mutumin da bai san akwai addinin annabi Musa ba, balle annabi Isa, balle annabi Dawud da sauransu, bai san manzon Allah ya bayyana ba. To kaga wannan sallah bai zan wajibi a gare shi ba. Idan ya zo sako ya kai gare shi nan gaba, ba za a ce ya rama ba.
Thumma ihtilamu,
sannan balaga. Idan mutum ya yi mafarki, ya yi mafarki kenan ya balaga. Da ya yi mafarki a lokacin nan sallah ya hau kan shi, kafin ya yi mafarki ba sallah bai hau kan shi ba. An gane wannan ko? Kenan ba za a ce ya rama sallolin da bai yi ba kafin ya yi mafarki. Kun fahimci wannan? To in bai yi mafarki ba, ya zama samson shi baya mafarki, bai taɓa yin mafarki ba cewa yana ainihin alaƙa da mace. Shi dai kawai haka yake rayuwa, amma kuma sai ga gemu ya fito masa da kashin baki. Shin za mu ɗauka wannan gemu da kashin baki yana matsayin mafarki? Ko gashin gaba, ko gashin hammata ya fito masa? To duk wannan alama ne na balaga. An gane wannan ko? Na'am, shi ne
ma'a da kuɗi lokaci
tare da shigar lokaci. Yanzu sallar asuba ba za a ce lokacin sallar asuba ya yi ba, saboda lokacin sallar asuba bai shiga ba tukuna yanzu. An gane? To saboda haka idan ba mu yi sallar asuba ba, ba mu zargin mu lokaci bai yi ba, sai lokaci ya yi tukuna. An gane? Kaga anan ya sa shi daga cikin shari'a.
Na'am.
Amma mai kawaidi ya sa shi daga cikin farillai. An gane? Mai kawaidi ya ce dukhulul waqti fardun wa dhuhur fardun wa niyyatu fardun. Da sauran kaga farko ma abin da ya fara sawa daga cikin farilla ba ma sharadi ba, shigar lokaci. Na'am.
Na'am.
Na'am. الحد الفاصل بين التقاليد والاتباع.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قلت
سينتشي
عدم الجمود على المذهب.
رشد تذكري واكم مذهبا.
والعقد بما يقوم عليه الدليل.
da ruko da abin da dalili ke tsayuwa a gare shi ya zama kai baka da abin da ake kira al-jumudul fikri daskarewan kwakwalwa ya zama kwakwalwanka ai dan kwakwal ko da amma kwakwalwan nan ruwan ayoyin qur'ani da ruwan hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam a kawo maganganu na magabata duk ba zai amfane ka ba an gari to irin wannan idan ya zama to mutum wato baya idan ya zama to irin wannan yana da jumudul fikri to irin wannan wato bata ya riga ya tabbata a gare shi to akwai rashin daskarewa kan mazhaba
na'am
da kuma ruko bima ya komo alaihi dalil
na'am
da ruko da abin da dalili yake tsayuwa a gare shi min kalamin a'imma da manganin malamai kenan ka dauki dukkan malamai malaman ka ne inda ya ce wannan malami malamin sunna ne malamin ka ne Abu Hanifa malamin ka ne Imam Malik malamin ka ne Imam Shafi'i malamin ka ne Imam Ahmad malamin ka ne Abu Dawud Zahiri malamin ka ne Ibn Hazm malamin ka ne duk sauran malaman mazahib malamin ka ne duk sauran malaman mazahib wanda suke kan littafin Allah da sunna to saboda haka idan sun samu sabani kada ka daskare ka kulla kanka akan ra'ayin malamin ka ni dai ga malamin da nake so shi ne yadda da shi an gane saboda ta'assubanci da kuma makauniyar biyayya ba wai ka rike malamin ka bane dan malamin ya fi sauran mutane kawai ka fi san shi ne to saboda haka ka fi san malamin ka sai ka rike shi kana kokarin ka kushe sauran ke ni dai duk wata fatawa din ba na Maliku ba ni ba ruwana da wata fatawa ni fatawar Imam Malik na dauki maganar Imam Malik kaman jib ne maganar sauran malamai kaman gof ne ko maganar sauran malamai kaman keke ne irin keken nan na tsofaffi an gane irin keken nan da tsofaffi ke hawa shine maganar sauran malamai shine radigo to kaga mutumin da yake da irin wannan tunani ba a sa shi daga cikin sauran ahli sunna dan yin biya ne shi an gane wannan ko saboda yana so ya rarrabe tsakanin waɗannan malamai da waɗannan malamai da waɗancan malamai an gane ko to saboda haka ana wato abin da ake so idan malamai sun yi sabani me ya kamata kai riko bima ya kumu alaihi dalil kai riko da abin da dalili ya tsayu a gare shi kawai wai me Abu Hanifa yace kan kaza ga ra'ayin Abu Hanifa Imam na Malik ba gashi Imam Shafi'i gashi Imam Ahmad gashi Abu Dawud Zahiri gashi to a cikin su menene hujjar kowanne sai ka saurari hujjar kowanne sai ka dauki wanda yafi karfin hujja an gane allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab kaga mutanen da ke sauraron magana sai su bi wanda yafi kyau su bi wanda yafi karfin hujja ba wai su bi wanda suka fi so ba an gane su yi watsi da wanda suke ki a'a suna masu sauraron magana sai su bi wanda yafi kyau waɗannan su ne wanda Allah ya shiryar da su kuma waɗannan su ne ulul albab ma'abutan hankula an gane wannan ko to amma mutanen da suke sauraron magana sai su yi taqalidi su yi jumudi su yi ta'assubanci ga malamin da suke so ba shin za a sanya waɗannan daga cikin ulaika allazina hadahumullah ba su daga cikin wanda Allah ya shiryar shin za a sanya su daga cikin masu hankali ba su da hankali saboda mutumin da yake tunani da kwakwalwan wani mahaukaci ne wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marij wa yattabi'u kulla shaytanin marij an gane wannan ko to saboda haka wannan shi ya bambanta salafiyya da masu taqalidanci masu makauniyar biyayya su yan salafiyya suna mutunta duk malaman sunna sun dauka duk malaman sunna malaman su ne amma idan an samu sabani tsakanin malamai ba wai suna goyen bayan wanda suke so bane suna goyen bayan wanda hujja ta tabbata a gare shi ne to idan kana da irin wannan sifa sunan ka dan salafiyya amma idan kana goyen bayan wanda kake so dai ba wanda hujja ta tabbata a gare shi ba sunan ka dan hizbiya an fahimci wannan ko to saboda haka shine bambanci dan naji wani yana cewa a yan salafiyya su ba ruwansu da mazhaba eh ba ruwanmu da taqalidanci da mazhaba amma malaman mazhaban nan muna sauraron su mu ji hujjojin kowa kowanne zamu ji mai Abu Hanifa yace bai dogara kan shi mai Imam Malik yace bai dogara kan shi mai Imam Ahmad yace kowa sai mun tambaye shi kowa sai mun bincika in muka duba sai mu yi tankade da rairaya wa yake da karfin hujja an gane wannan ya dogara da littafin Allah da sunna wannan kuma ya dogara da kiyasi wannan ya dogara da littafin Allah wannan ya dogara da sharu man qablana wannan ya dogara da littafin Allah da sunna wannan ya dogara da al-istihab wannan ya dogara da kitabullahi wa sunna wannan ya dogara da al-masali wal mursala wani zamu dauka to Allah ya riga ya ga mana abin da zamu dauka fa in tanaza'tu fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul idan kuna jayayya a cikin wani abu ku mayar da shi zuwa ga Allah da manzo in salafiyya suna mutunta malaman sunna har ma idan malaman sun yi magana wato suna kokari su duba waye fa karfin hujja ta dauka la nufarriqu baina ahadin minhu na'am
na'am hadha huwa madhhabul muhaqqiqina min ulama'ina
wannan shine madhhaban malamai na hakika daga cikin malaman mu
al mu'asirin rahimahumullah
malamai na zamani Allah ya musu rahama
wa minhum ala sabil al-mithal al-hasb
daga cikin su akan hanyar misali ba wai iyakan cewa ba
Sheikh Abdul Aziz bin Baz
akwai Sheikh Abdul Aziz bin Baz shi da shi Ibn Baz ya ce shi hanbaliya ne amma kuma yace la muta'assib ana hanbaliyul mazhab la muta'assib ni ba hanbali ne ga mazhaba amma bana ta'assubanci gare ta kuma idan mutum ya saurari fatawowi na Ibn Baz zai gane haka ko Ibn Baz yana mutunta Ahmad bin Hanbal amma kuma idan Imam Ahmad ya kawo wata magana da ya saba ma sunna sai ya ga Imam Malik ya faɗi magana da ya lace da sunna zai dauki magana Imam Malik ya aje magana Imam Ahmad wannan baya nuna Ibn Baz ya kyamaci Imam Ahmad ce wallahi ka ba mu mamaki mun ji kana bada fatawa da ainihin fatawa Imam Malik kai abu ne kai ba dan hanbaliya bane ya kamata ai ka kare mana mazhaban mu yanzu ka kunyata mu na ba zan gane wannan shi ya dauka kaman irin yaki ake yi jumla ne ka tsaya ka ba mazhaban ka kariya ana ha mazaha mata to bin ba ba hanbali ne malaman saudiya dukkan su irin su Fauzan da irin su Ibn Uthaymeen da sauransu suna bin mazhaba amma kuma idan mazhaban nan ya saba sukan ajiye shi su dauki abin da yake daidai wannan shine salafiyya eh
Sheikh Nasiruddin Al-Albani
da irin Sheikh Nasiruddin Al-Albani shi Nasiruddin ma bai ma jingina kanta zuwa ga wata mazhaba ba kawai shi yana jira ina hujja take shi bai taba cewa shi ba Maliki bane ko ba Shafi'i ko kaza duk da mahaifinsa ba Hanafi ne ko har ma tarihi ya nuna Nasiruddin Al-Albani sun samu sabani da mahaifinsa saboda mahaifin ya nemi Nasiruddin ya gaji iliminsa ya zamanto in ya rasu Albani ya zamanto shi zai jagoranci mazhaban Hanafiya a zamaninsa an gane kamar yadda ƴaƴa ke gada giyayensu Albani ya ce shi gaskiya ba zai gaji mazhab ba sai saboda mahaifinsa a lokacin nan yana ta kalidanci ne da mazhab an gane in ya ga hadisi zai ce wannan hadisin mun san da shi amma ya saba ma mazhabanmu saboda ba za mu yi aiki da shi ba to shi yasa aka samu rashin jituwa za ka ga wasu 'yan biriya suna cewa Albani an ce ayi biyayya ga iyaye Albani ya ki biyayya ga iyaye Albani mutum ne bai saba ma iyayensa ko dama a ce a saba ma iyaye dama an ce ayi biyayya ga iyaye akan saban Allah idan mahaifinka mai tsananin takalidi ne da masa sai ya zo ya ce in ni na haife ka ka zo ka yi sai ka yi kaga ba za ka yi ba an gane to kafin yan bidiyo akwai juya abu sai su gaya wa mabiyan su ce Nasiruddin Albani dama Allah ya sanya iliminsa ba zai albarka ba saboda tun wajen karatunsa ya fara saba ma iyayensa an gane wannan kamar ce annabi Ibrahim alaihi salam ya saba wa mahaifinsa ya ki bautan gunki saboda haka karatunshi ba zai albarka ba wa'iyaz billah an gane ko
Sheikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i
da irin su Sheikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i
wa Sheikh Yahya An-Najmi
da irin su Sheikh Yahya An-Najmi
wa Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badri
kowa ya san Sheikh Yahya An-Najmi kowa ya san cewa a halin da ake ciki yanzu dai akwai fitintunu da yawa a kansa wanda wannan fitintunu kusan ya fada cikin wasu irin kurakurai da yawa da suka sabawa ainihin manhaji na salafiya. Ina fata gano wani au abuwan Yahaya al-Hajuri ya nike son kawo ne Yahaya al-Najmi. Yahaya al-Najmi shi yana kan hanya. Yahaya al-Hajuri nike son kawo. An gane? Shi Yahaya al-Hajuri shine wanda yake da matsaloli wanda yake fuskanci wasu matsaloli wanda suka saba ma manhaji. Amma shi Yahaya al-Najmi wannan yana kan jada kan ainihin salafiya. Allahu a'lam.
Wa Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali.
Da kuma Sheikh Rabi' bin Hadi Umair al-Madkhali. الشيخ صالح ابن فوزان
وغيرهم كثير
da wasun su masu yawa wanda suna nan ba su gushe ba akan irin wannan fahimta na ayi riko da duka malaman sunna amma ayi aiki da abin da ya inganta kada mutum ya kulla kanshi a mazhaba yake kawai shi dan malikiya ne zai mutu akan malikiya tuffata wanda baya cikin malikiya ko da an samu hadisai ingantattu an samu manganin sahabbai da suka yi karo da shi shi yace yana nan kan mazhaba na maliku to irin wannan shi aka ce shine gayan bata eh
ulaika alladhina hada Allah
irin wayannan sune wanda Allah ya shiryar da su
fadihudahu muqtadi
to da shiryar su ya kamata bai ruku
wa minhum shaykhuna Abu Bakar Mahmud al-Bunni
daga cikin irin wayannan wanda suna kan mazhaba an gane amma kuma sukan bar ra'ayin mazhaba su dauki abin da ya inganta akwai ainihin Sheikh Abu Bakar Mahmud al-Bunni an gane malami ne mai mutunta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malami ne wanda ya san muhimmancin hanyar magabata yana kwadaitar da mabiyansa cewa karatun qur'ani karatun ainihin hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga al'umma kuma bukhari da muslim su ne mafi ingancin littattafai bayan alqur'ani sannan kuma kowa yayi kokari ya fahimci qur'ani da hadisi akan hanyar magabata sai kawo ayar nan mai shakin rasul har zuwa karshe ka an ka duba malabo kuma a dunkule alal ijmal ya karantar da ainihin manhaji na salaf an gane kuma yayi maganar cewa tsayawa da yayi akan mazhaban malikiya ba wai dan mazhaban malikiya ita kadai ce gaskiya ba ya tsaya akan mazhaban malikiya ne saboda jahilcin mutane yace amma nan gaban mutane sun ƙara karatu to za a fito da wasu al'amura wanda ba su sani ba amma yanzu an dan daka sai saboda jahilcin za ga wasu wurare yarin jahil da hadisan manzo Allah kamar cin naman doki yanzu menene fatawan malikiya kaga haram to malabo kuma da mai riko yayi riko da hadisi yayi riko da mazhaba na Shafi'i mazhaban Imam Shafi'i ya halatta cin naman doki ko malabo kuma ya rubuta a cikin tafsirinsa ana cin naman doki ya fifita maganar Imam Shafi'i ya fifita abin da yazo cikin hadisai ingantattu akan ra'ayi da fahimta na Imam Malik to anan za a ce malam yana suka Imam Malik za a ce malam baya san Imam Malik la to wannan shine abinda masu aljumudul fikri masu sukan ainihin hadisan manzo Allah suna goyen mazhaba shine abinda ba su gane ba sai ce wai in kai aiki da hadisi baka dauki ra'ayin malamin mazhaba ka zagi malamin to sai mace to kai ma in kai aiki da ra'ayin malami baka dauki hadisi baka zagi manzo Allah sai mu ga wane ne zai yi ridda da wanda ya zagi Imam na Malik da wanda ya zagi manzo Allah duk zagin ba su da kyau babu kyau zagin Imam Malik babu kyau zagin manzo Allah amma wanne ne yafi hadari wanne ne kana aikata shi jinin ka ya halarta zagin manzo Allah na'am
na'am alladhi kana da'iman yaqulu
wanda ya kasance malamin kuma da'iman yana cewa
ta'allumul hadisi wal 'amalu bihi huwa amnun lil muslimin
wato karatun hadisi da aiki da shi shine aminci shine zama lafiya ga musulmi
wa kana shaykhu rahimahullahu yakhruju an madhhab malik
ya kasance malam Allah ya masa rahama yana fita daga mazhaban malik
idan tarajjaha ladayhi dalil
idan dalili yayi rinjayi a gare shi da zaran dalili yayi rinjayi shikenan na'am
wala yunkiru hadha illa mu'anidun aw jahilun
babu wanda yake inkarin wannan dangane da malamin gumi sai dai kangararre ko jahili amma mutumin da ya zauna tare da malam yayi karatu a majalisinsa ya san malam yana rinjayar da hadisi in ya inganta ko da hadisin ya saba wa mazhaban da yake kai eh
Allah Allah ya saka da sai wannan wani za su ce wa ya kuma yanda aka saba da surwa ya kuma sai da magana to lokacin da wuce mallan ko tambaya daya wanda yake cewa menene hukuncin gina makaranta a dogon madarasa
baya halitta baya halitta gina makaranta a dogon makaranta a dogon makabarta sai dai in makabartar kamar yadda akwai malaman da ke ganin makabarta an yi dade yan shekaru da yawa sun ce shekara 40 ko sun ce shekara 70 an gani to idan har ainihin wato makabarta ya dade har an kaurace masa to wasu na ganin wai za a iya yin amfani da shi a gina makaranta ko a gina masallaci amma abin da yafi dacewa kan sai a kaurace masa makabarta a bar shi a matsayin makabarta har abada ya kamata makabarta ya zama hubusi ne kawai daga an gina in an kaurace masa ya zama an kaurace masa ne saboda ya cika nan gaba bayan shekaru sai a ƙara dawowa zuwa gare shi amma kar a kuskura a ce an zo an gina masallaci a wajen ko an gina makaranta ko abin da ya kama da wannan Allahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk